This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi su ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmu ci garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 27 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai.
To Ibrahim, manyan jami'an gwamnatin Biden sun nemi ministan tsaron Isra'ila wato Yoav Gallant da su yi watsi da shirin Isra'ila na kai mamaya birnin Rafah da ke kudancin yankin Gaza. Amurka na fatan za a koma teburin sulhu a ranar 18 ga watan Afrilu don sasanta rikicin Sudan. Masu aikin ceto na can suna kokarin neman mutane shida da ba a gansu ba bayan da wata mace ke ragada ta rufta a jihar Maryland dake nan Amurka.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji fashin baki kan zaben wata hamshakiyar attajira jinin China da dan takara marar jam'iyya ko independent RFP Jinia yayi a matsayin yar takarar mataimakiyar shugaban kasar Amurka.
Jawo ita wannan mashahuriyar yar kasuwa, ana ganin cewa wato ba wai ma za ta sa abokananta ba masu kudi su taimaka ma campaign din da gudunmuwa ta kudi, ita kanta tana da kudin da za ta iya dokar dawainiyar wato wasu abubuwa na campaign din.
Za kuma a ji wata hira kan rusa wata babbar gada da wani jirkekin jirgin ruwa a Amurka. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Sanyina ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo batun dakatar da Sanata Abdul Ninki da Majalisar Dattawan Amurka wato Najeriya ta yi da dai sauransu. Za kuma a saurari darussan azumi albarkacin watan azumi na Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Manyan jami'an gwamnatin Biden sun nemi ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant da su yi watsi da shirin su na kai mamaya birnin Rafah dake kudancin yankin Gaza, inda Falastinawa sama da miliyan 1.4 ke samun mafaka, yayin da dangantakar Amurka da Isra'ila ke ƙara tsami kan yadda Isra'ila take tafiyar da yakin da take yi da Hamas cikin watanni shidan da suka gabata. A wasu taruka da suka yi a ranar Litinin da Talata, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da sakatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken sun ƙara jaddada goyon bayan Isra'ila wajen kare kanta, amma sun nuna adawarsu kan shirin Prime Minister Benjamin Netanyahu na kai samaman ƙasa a birnin Rafah da ya haɗa iyaka da Masar don yakar ɗin Hamas.
Protecting Palestinian civilians from harm is both a moral necessity.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin kenan yake cewa kare Falastinawa ba ran hula daga duk wata cutarwa abu ne da ya waje ba. Shi dai Netanyahu ya ce kawar da Hamas ba zai yi ba har sai sun shiga birnin na Rafah, inda Isra'ila ta ce akwai bataliya da kungiyar ta Hamas guda hudu waɗanda ke dauke da dubban mayaka. Amurka na fatan za a koma teburin sulhu a ranar 18 ga watan Afrilu don sasanta rikicin Sudan a birnin Jidda da ke Saudiya. Wani yunkuri da hukumomin Washington ke yi don ganin an magance matsalar kuncin rayuwa da yakin kasar ya jefa fararen hula da kuma ganin an kauce wa yaduwar rikicin a yankin. Wakili na musamman da Amurka ta nada kan rikicin na Sudan, Tom Priyalo, ya faɗa mini ma labarai a ranar Talata cewa wannan zaman sulhu da za a yi zai hada da wakilai daga kungiyar tarayyar Afirka ta AU da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD da Masar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa, waɗanda duk suna da rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen yakin ƙasar ta Sudan. Yayin da rikicin na Sudan ya doshi ya cika shekara guda da barkewa, ƙasar ta zama ta farko da aka fi samun mutanen da rikici ya raba da muhallansu a duniya.
Many refugee camps in eastern Chad are severely overcrowded. At the camp Meche, which is
wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce da yawa daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke gabashin Chad sun cika, akwai sansanin da ke dauke da mutum sama da 40,000. Priyali ya kuma yi gargadin cewa baya ga mummunan hali da rikicin ya jefa fararen hula a kasar, akwai kuma yiwuwar yakin ya shafi kasashen da ke kusa da kasar ta Sudan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To dan jima kadan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko kamar yadda ba a rasa ji ba dan takarar shugabancin Amurka wanda bai karkashin wata jama'iyya wato Robert Francis Kennedy ko RFK Jr ya zabi wata hamshakiyar attajira jinsin China wadda aka kafa kamfanin manhajar Google da ita wato Nicole Shanahan a matsayin wadda za ta zama mataimakiyar shugaban kasa idan ya ci wannan ya sa an shiga tofa albarkacin baki a Amurka dan haka na tuntubi wani ba Amurke dan asalin Najeriya wato Malam Hassan Lawal Sallaujibiya dan jin yadda shi kuma yake ganin batun sai ya ce
ana tunanin cewa wannan ba karamin tagomashi zai kara mashi campaign din Kennedy ba wanda ka san gaskiya ba shi da masu tallafa mashi wajen kudaden harkar campaign jawo ita wannan mashahuriyar yar kasuwa ana ganin cewa wato ba wai ma za ta sa abokananta ba masu kudi su taimaka ma campaign din da gudunmuwa ta kudi ita kanta tana da kudin da za ta iya dokar da wayniyar wato wasu abubuwa na campaign din in ba kaman ta ba lokacin da ake wannan shahararriyar wasan wato kwalle da ake ce Super Bowl ita da kanta ta bada gudunmuwar wajen dala miliyan 4 da ta dauki da wayniyar wato tallata shi Robert Kennedy Jr a wannan gasa da aka yi ta Super Bowl
kana ganin samun jam'iyya ta uku mai karfi alheri ne ga siyasar Amurka ko kuwa
to akwai wato Amurkawa da yawa suna ta korafin cewa ya za a ce babban kasa kamar Amurka a ce amma jam'iyya kwal guda biyu ta Democrats ko Republicans su kadai ne za su iya tasiri a zabe wato shekaru aru da suka wuce so da yawa mutane suna ta fatan Allah ya sa wato a samu ta wato jam'iyya ta uku abin zai iya sa mutane wani zabi saboda ya san ya kasance cewa idan kai al'adinka basu zama daidai da na akidar wato Republican ko kuma Democrats ba
kasancewar Nicole Shanahan yar asalin China da yiwuwar tsirarin jinsuna su raja'a ga jam'iyyar Independent koko
wato ita Nicole Shanahan didi wato asalin iyayenta kenan za a ce daga China ne ita ai a California aka haife ta me zai iya yiwuwa ana ganin ta tana daga cikin wato wanda ake ce ma minorities wato tsararru so wannan zai iya taimaka mata waɗanda suke ganin su ma kamar jinsin su ba shi da karfi sosai amma kuma ka san matsalar da ake samu su ainihin Amurkawa wani lokaci suna dan shakkun zaben wanda yake ya fito daga jinsi ba jinsin su ba
ganin Nicole ta kasance ɗaya daga cikin attajirai masu baiwa jam'iyyar Democrat kuɗi sosai kuma shi kansa Kennedy ya dan kasance dan Democrat a ɗaya bangaren kuma an ce wasu ƴan independent za su bar bin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump su koma gaban su Kennedy da Nicole din tsanda haka tsakanin Republican da Democrat wace ce jam'iyyar ta Independent za ta fi yi wa illa
to jam'iyyar da ake tunanin za ta fi yi ma illa shine jam'iyyar Democrat saboda wato kasan yanda America take wato akwai kabilanci na siyasa idan kai Republican ne zaka ga akidinka suna bangare guda sannan idan Democrat kake akidinka ma suna can ɗayan bangaren
wani dan asalin Najeriya kenan Malam Hassan Lawal Sallaujibiya ke tsokaci kan siyasar Amurka ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da sanarwar kafa asusun muhimman ayyuka domin rage dogaro da kasafin kudaden kasa wajen samar da ayyukan ci gaba a Najeriya. To kuma me bambanta asusun shugaba Tinubu da na gwamnatin da ta shuɗe tambaye kenan da wakilin muryar Amurka Abuja Umar Faruk Musa yiwa Malam Abdulaziz Abdulaziz jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati.
To na farko dai shine wannan ba a takaita aikin wannan asusu ga wato abin da ya shafi ayyukan hanyoyi ba ya shafi duk wani manyan ayyuka waɗanda za su kawo ci gaba na tattalin arziki da kuma haɓaka rayuwar jama'a da suka shafi aikin lantarki hanyoyin jirgin ƙasa da kuma hanyoyin mota da sauran abubuwa muhimmai irin waɗannan da za su bunƙasa tattalin arziki da kuma taimaka wajen kawo ci gaba wannan kenan na biyu kuma akwai bambanci na cewa shi wannan asusu ne da za a samar da kudade ta bangarori da dama wadanda suka kai kimanin hanyoyi guda 5 zuwa 6 kudaden da ita gwamnati za ta samar na kai tsaye wanda a yanzu an fara ware naira triliyan 20 wadanda aka ce za a fara aikin nan da shi na wannan asusu to amma kuma za a fara da wasu hanyoyin samun kudade wanda suka hadar da na gwamnati wato samar da kudade daga kasashen waje da kuma daga nan cikin gida musamman daga kudaden kan kasuwa da ake kira wato private sector wanda za su zo daga wato bangaren tattalin arziki na masu zaman kansu
amma yanzu abin da 'yan kasa za su ido su ga shine ya za a yi a tabbatar da wannan asusu ya gudanar da aiki daidai wa daida daga kowane bangare na Najeriya domin kada a yi korafi cewa an nuna bambanci ko wasu sun fi cin more wannan tsarin fiye da wasu.
To kamar yadda na ce ko a yanzu ma ayyukan da aka fara zayyanawa za a yi da cewa da cewa an samu zagayawa ko kuma taba kowane bangare. Kamar aikin nan da zai taso daga Sokoto zuwa Badagry a Lagos kaga aiki ne wanda zai ratsa cikin mu na arewa kusan guda 3 zuwa 4 ma sannan ya shiga kudancin Najeriya. Haka nan kuma aikin dogo daga Fatakwal zuwa Maiduguri shi ma aiki ne wanda zai ratsa wurare da yawa to akwai kokarin ganin cewa dukkanin kowane bangare na Najeriya ya samu cin gajiyar wannan kudade.
A gaida Umar Faruk da wannan rahoto a kuma gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna nan Amurka inda wani jirgin ruwa na dakon kaya ya ruguza wata babbar gada a Baltimore mai suna Francis Scott Bridge jiya Talata inda har yanzu ba a gano shi daga cikin wasu masu gyara a gadar ba. Kan haka na tuntubi wani dan asalin Najeriya masanin harkokin Amurka Malam Garba Suleiman madakin Samunaka don jin yadda yake ganin wannan hatsarin sai ya ce
wannan hadari da ya faru jirgin nan katon jirgi ne mai tsawon kafa 984 yazo ya tunkari wannan gada yadda keta ya loda kayansa ya nufi zai tafi Columbus a can kasar Sri Lanka.
Ganin muhimmancin wannan gadar bai kamata a ce babbar kasa da ta ci gaba irin Amurka ta tanaji ingantaccen tsarin kauce ma hatsari irin wannan ba?
To hakikanin gaskiya bai kamata a ce jirgi kan kasheshen jirgi irin wannan ya tunkari daidai kusa da ma wannan hanyar gadan ba. Bugu da kari a nan Amurka akwai gadoji wanda yake jiragen ruwa sukan bi ta karkashin shi su wuce to amma akwai abubuwa da aka tanada wanda yake za a tare motoci duk wani abun hawa jirgin kasa ne daga wannan gaci zuwa gaci duk za a tare kuma gadojin nan wani lokaci ana daga su sai jirgin ruwa ya wuce sannan a saukar da gadan motocin su rika wucewa to amma wannan jirgi ai ya wuce misali har da za a yi mai irin wannan saboda girman shi ya wuce misali na hadda za a ce an bari ya zo kusa da wannan gada wannan kuskure ne babba bai kamata a ce Amurka ana ganin ta tumbin biwa ba za ta zama tumbin kura a ce wannan abu irin mai kama da haka ya faru.
Shin kana ganin idan aka maye gurbin wannan gadar da gada mai lilo wato suspended bridge zai taimaka wajen kawar da hatsari irin wannan?
Zai iya taimakawa amma Hausawa sun ce wani gari ya fi gaban kunu saboda ka wannan irin teku-teku rafi-rafi kogi-kogi ko in ce mashigin wannan ruwa to gada mai lilo kam zai yi wuyan a ce zai wani tasiri a ruwa irin wannan.
Wani dan asalin Najeriya kenan Malam Garba Suleiman madakin Samunaka ke tsokaci kan rushe wata babbar gada da wani babban jirgin ruwa yi a Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta bukaci majalisar dattawan Najeriya da ta gaggauta soke matakin da ta dauka na dakatar da sanata Abdul Yengi. Duk da yake rayuka sun yi fari sakamakon ceto ɗaruruwan ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a arewacin Najeriya. Yanayin yadda aka samo yaren ya haifar da ayar tambaya kan matsayar gwamnati da 'yan tada kayar baya. Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato International Human Rights Commission ko IHRC a takaice ta yi kira ga majalisar dattawan Najeriya da sauya tunani ta kuma janye matakin dakatarwa da ta yi wa ɗan majalisar mai wakiltar Bauchi ta tsakiya Abdul Yengi. A ranar 12 ga wannan watan na Maris ne majalisar dattawan ta dakatar da sanata Abdul Yengi na tsawon watanni uku bisa zargin ɓata mata suna bayan da ya yi korafi tare da zargin majalisar da yin arin gizo da cushe a kasafin kuɗin wannan shekara har na zunzurutun kuɗi naira tiriliyan uku. Shugaban kungiyar ta IHRC a Najeriya ambasada Abdullahi Adamu Bako ya ce sun yi muwafaka da kungiyar Raya Demokradiyya ta Arewa a ƙarƙashin Dr. Usman Bugaje dangane da lamarin na Abdul Yengi.
Na tura takarda zuwa ofishin kungiyar IHRC na duniya a birnin New York na America. Kuma rahoton ya samu karbuwa ta hannun His Excellency Dr. Tibluman Innocent Ahure wadda shine Director General na duniya baki daya, inda IHRC ta jaddada cewa duk da cewa majalisar dattawan Najeriya na da hurumin hukunta duk wani dan majalisar dattawa da ya kuskure, amma yadda aka dakatar da Sanata Abdul Yengi bisa zargin da ya cewa an yi cushen naira tiriliyan 3.7 a cikin kasafin kuɗin shekarar 2024, lalle kan majalisar ta dau wannan mataki akan Sanata Abdul Yengi ne saboda a cewarta kazafi yayi, wadda hakikanin gaskiya yadda majalisar ta yi gaggawar daukar matakin ba tare da baiwa Sanata Abdul Yengi damar gabatar da hujjojin zargin da yayi ba ya jefa ayar tambaya kan mutuncin majalisar. Mun tabbatar da cewa majalisar dattawan Najeriya ta yanke shawarar yin watsi da ka'idojin 'yancin faɗin albarkacin baki wato adalci da kuma gaskiya, domin maimakon a nemi sanata Yengi ya tabbatar da ikirarin nasa, shugabannin majalisar sun gwammace su kasance masu rashin hakuri da rashin karɓar gyara da kuma tozartar da 'yancin 'yan ƙasa ko kai tsaye ko ta kan wakilinsu da bin diddigin yadda ake sarrafi da dukiyar ƙasa. Bisa la'akari da haka kungiyar tamu ta IHRC a reshen Najeriya mun bi sauran sauran kungiyoyin farar hula a Najeriya wajen yin kira ga majalisar dattawa da janye matakin da ta dauka kan sanata Yengi tare da ba da damar yin cikakken bayani ko abannan cikakken bincike kan batun kasafin kuɗin.
Shi ma babban dattijan siyasa na Nepo Husaini Gariko ya nuna takaicin matakin da majalisar ta dauka.
Za mu kira lauyoyin kasan nan gaba ɗayan su fito su goyi bayan mu, mu yi kokari mu je kotu domin duk wani sanata ko duk wani rabe wanda ba zai taimaki talakawan kasan nan ba mu fito da shi mu nuna shi a duniya, kuma mu tabbatar kotu ta yi hukunci an kore shi an kawo mana wani wanda zai zo ya taimaki talakan kasan nan. Saboda haka duk abin da ake ciki a yanzu a sai mun gane waɗannan sanatocin wato dama da su ake haɗa kai ake kashe wa talaka, domin tun da aka ɗauki tallafin man fetur ba wani sanata ɗaya da ya fito yake abin da aka yi ba daidai ba ne a taimaki talaka a maida tallafin man fetur suka yi shiru saboda suna so a kwashi kuɗi a raba da su ne sun sanaka an kasa su mutu.
Duk da yake ai iya cewa hankali ya kwanta yayin da aka sako ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a makarantar gwamnati da ke garin Kuriga na jihar Kaduna da ma na makarantar Tsangaya a jihar Sokoto. Cece kuce ya taso dangane da hanyar da aka bi wajen kubutar da yaren wanda gwamnati ce dumu-dumu ta yi ruwa ta yi tsaki. Bayan da aka sace yaren tun daga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu har ya zuwa gwamnonin jihohin da lamarin ya shafa, duk sun bayyana damuwa tare da alkawarin daukar duk matakan da suka dace domin kubutar da su, amma kuma suka jaddada matsayar cewa ba za a biya kuɗin fansa wajen dawo da yaren ba. Wannan matakin dai ya karfafa wa manazarta da dama a ƙasar waɗanda suka yi ta bayyana cewa biyan makudan kuɗaɗe da gwamnati ke yi domin fansar mutanen da aka sace na karfafa wa 'yan ta'adda, a lokaci guda kuma yana kawo cikas wajen yaƙi da matsalar tsaro da ta ƙi cinyewa a ƙasar. To sai dai kuma yanayin salon yadda aka ji an ceto yaran ya haifar da tababa da ayar tambaya a zakatan ƴan ƙasar musamman masu fashin baki kan lamuran tsaro irin su manjo ya haya shinku mai murabus
sabani yanda can baya aka saba inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira ƴan jarida yaran nan za a ce an karbo su ne da karfin bindiga ko kuma an ba da kudin fansa ne ta yanda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi kokarin karbo su to amma wannan karo sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa ba ma mai magana da yan gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba wanda ya barbaya da kura ya sa mutane suna ta tababa dan ana gani kaman wani shiri ne domin beyewa a yanda muka sani in an karbo yara irin wannan daga hannun ƴan bindiga mafi yawa ma gwamnati takan ce aje a duba lafiyar su ne su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare ƴan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗa hanyar da aka ba aka karbo su to a wannan karan da gaskiya fi sabilillahi mutane sun ga wani sabon salo sun ga abin da yake ya bar su da mamaki kowa ma yana tunanin shin wa'annan kuɗi ne aka bayar aka karbo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara to aka ce an sako su wannan yana nufi babu wani kai ruwa rana da aka yi tsakanin ƴan bindigan nan da jami'an tsaro musamman kuma ba daga bakin jami'an tsaron nan aka ji ba
duk yake dai babban komandan runduna ta kai ta sojin Najeriya da ke Kaduna Manjo General Mairenso Sarasu ya yi kokarin bayyana yadda aka ceto ɗaliban na Kuriga to amma bai iya bayyana takamaiman hanyar da aka bi wajen kwato yaran daga hannun ƴan bindigar ba
and coordinated application of both kinetic and non-kinetic efforts by the security agencies.
Yace aikin hadin gwiwa ta hanyar hada karfin soja da kuma lalama akai amfani da su wajen kubutar da waɗannan dalibai na makarantar Kuriga bayan kwashe kwanaki 16 a hannun ƴan bindiga. Kuma sojan Najeriya sun karbi daliban ne a cibiyar sojan da ke dajin Dan Sadau a jihar Zamfara. Kafin rako daliban zuwa garin Kaduna a daren jiya Lahadi. Duka dai daliban da aka sace 137 ne sai malamin su guda daya. Hadawa mutane 138 kenan aka sace su a wannan bakar rana cikin makarantu biyu da ke guri guda a Kurigan jihar Kaduna
making a total of 138 that were abducted on that infected day from the two schools at Kuriga
to koma dai menene a iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu tunda an sami ceto daliban na Kuriga 137 da ransu idan ka dire malamin su daya da ya rasa ransa a hannun ƴan bindigar Inji gwamnan jihar Kaduna Ubasani wanda ke ganin ririta wani cece kuce kan yadda aka samu daliban tamkar wata siyasa ce da yake ganin bai kamata ta shafi sha'anin tsaro
ya annan kamar da aka dauke su su 138 a yau din nan haka 137 Allah da su gida lafiya daya Allah mai rasuwa kuma Allah ji kansa Allah gafarta mishi shine Malam Abubakar kuma kamar da ya fadi shi jiwasi ke na je na ga yaran nan akwai guda shida ana ba su magani a asibiti asibitin sojoji tun da karbo yaran nan har zuwa yau da za a danka mana su an kula da su mu kuma yanzu za mu tabbata cewa kafin yaran nan su tafi gida duk abin da za a yi na tabbatar da an tafike su mun yi daidai abin da zan ƙara fadari shine wannan harka na tsaro mu a matsayin mu na ƴan siyasa kullu ina da ra'ayi harkar tsaro ba siyasa bane domin da ƴan siyasa suka mai da tsaro zama siyasa aka mai da shi hanya ne na baci hanya ne na tozar da zaben tsaro to ana yi ne domin a lalata harkar tsaro to dole kowa ya hata kuma wannan abu da ya koyo muna ƙara godiya ga jama'a tsaro da suka dawo nan gidan yana lafiya
to akan wannan batu aboki aikin mu Sarfilu Hashim Gumel ya tattauna da masani sha'anin tsaro a Najeriya Kabiru Adamu wanda ya yi bayanin hanyoyin da watakila aka bi wajen ceto yaran da aka tace da ma wasu batutuwa da suka shafi yaki da matsalar tsaro a Najeriya.
To akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya tattaunawa a kuma yarjejeniya har iya kai ga wanye irin wannan matsala idan an shige shi. Na farko dai su waɗanda suka yi satin a sun hito sun buƙaci cewa ba su kuɗi kuma har sun ambaci irin yawan kuɗin da suke son a ba su din. To amma kuma baya ga haka mun san cewa akwai buƙatu da yawa waɗanda su ƴan bindigan suke da shi. Cikin buƙatun nan hada abinci. Bincin abinci akwai ƴan uwansu waɗanda aka kama aka riƙe suna nan suna jiran shari'a waɗansu wakila riga an yanke musu hukunci. To wani lokaci in aka zo ga tattaunawa irin wannan sukan buƙaci a sakin nasu ƴan uwan ko kuma misali ma da wata dama na ko buƙata suke da shi na bin hanya ko na samun wani abu dangane da magani ko wani abu to duk irin wayannan na je yuyuwa naka zo ka tattaunawa ma'ana abin da nake son nuna kuɗi ba wai shi bane kadai ake iya bayar a matsayin musanya idan aka
wato za a iya yin ba niki shiri na baka manda kenan
yawa duk da yake irin wannan yanayin da kuma wayanda suka yi fatan bai yi wa kila ba zai wuce abu biyu ba daga abin da ya kama da kuɗin nan zuwa ga a saki na sai yan wani haka ne
to ana kan wannan batu kuma sai gashi ban san ko ka kalli wani hoton bidiyo da ke yawo a kafin sada zumunta ba na wani dan bandiga kwanci kan kuɗi to me hakan yake
ne ba shakka na kalla wato har yanzu ita gwamnatin Najeriya bata fahimci muhimmancin yanan gizo ba sai tsari na tsaro na ƙasa a baya-bayan ɗan shekaru da suka shige a ilimi na sanayyar tsaro akwai fahimtar da ake da shi na cewa bambancin da ke tsakanin tsaro tsagararsa wato physical security kenan da kuma tsaro na yanan gizo wanda ake ce masa security to bambancin gaba ɗaya kusan babu shi ma'ana duk matakan da zaka dauka a zahiri a wanda zaka dauka a ƙasa to dole ne shi ma ka dauke shi a cikin yanan gizo ma'ana yadda zaka so ka san shin wane ne yake amfani da yanan gizon to haka ma zaka so ka san shin wane ne yake amfani da duk wani abu wanda yake dangane da zahiri wanda na kuɗi ne na menene to wannan shi zai kai irin yan bindiga sanin cewa babu wani mataki wanda za a dauka akan wanda na horarwa ko na ladarwa shi zai kai irin wannan har don misali akwai lokuta da yawa za ka ga za su dau hoto su saka a cikin yanan gizo da rike da makamai ba ma rufe da fuskarsu ba da laifuka da yawa wanda suke sakawa a yanan gizo kuma ba wani mataki da aka dauka akan su to shi har zai kai ga irin wannan to akwai bayanai da yawa wayanda su yan bindigan da kansu suke sakawa wanda inda misali gwamnati tana amfani da shi da ya taimaka mata wurin gano shi su wane ne kuma da kuma ababen da suke niyyar yi don yawanci za ka ga ko su faɗe shi ko kuma wani lokaci ma ba da sanin su ba wani abu wanda za su ambata ko za su nuna zai baka dama a matsayinka na masani na tsaro ka san cewa shin yana take kuma da niyyar da suke son su yi to ga alama da hanyar da gwamnati ba ta amfani da wannan
to akwai batu kuma na kwarmatar wata sunaye da aka yi kusan 200 waɗanda aka alakanta su kuma ake zargin su da cewa suna tallafawa ta'addanci ta fannin kuɗaɗe a cikin waɗanda aka kwarmata sunaye akwai mamu a ciki shi kuma laifin da ya kawai saboda ya karbi kuɗi ya kai wa 'yan bindiga shin kana ganin hakan me zai kawo gaba kenan zai canza al'amura kan biyan kuɗin bansa a Najeriya kenan
to na farko dai zan jaddada cewa dokar ƙasa wato akwai dokar hana ta'addanci wadda aka yi magyara a shekara 2021 ta haramta bayar da kuɗin fansa kai tsaye to ma'ana duk wani wanda yake da hannu ko wurin taimakawa ko wurin bayarwa ya saba doka kenan kai kenan ana iya hukuntar da shi akan wannan dokar to shi tukurma mutuhumar da ake masa bayanin da ita cibiyar da ta fitar da sunaye 15 ne NFIU da bayanin da ta yi a kansa cewa ta yi ya karɓa kuɗaɗe har ta jimlan kuɗin dala 200,000 ta ce ya karɓe wayannan kuɗaɗen masu yawa dala 200,000 kuma tana da bayanin cewa ya amfana da kuɗaɗen ma'ana aikin da misali in ma shi aikin da yake yi kenan na shiga tsakanin wayanda suka sace jama'an da kuma iyalan su wayanda aka sace din tunda akwai wanda ke shiga irin tsakaninsa haka nan to ana iya biyan su kuɗaɗe saboda aikin da suka yi to amma shi tuhumarsa da ake yi cewa ya karɓa kuma ya amfana da kuɗaɗen da ya karɓa din ma'ana cikin dala 200,000 na ya amfana gare su ba wai an biya shi ba da cewa ga aikin da ya yi
masu taurari a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Sarfilo Hashim Gumel da Isa Nawal Isra
to a gaida Murtala da tawagarsa to masu taurari da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tani gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da kuma engineer mu na yanzu James Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri wassalam.